إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا جعل مدرك تنسكي da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité de Paix a birnin Niamey inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa. Kafin mu ci gaba daga inda muka dakata, akwai tambayoyi guda biyu kenan. Mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam. Da farko dai malam, menene hukuncin sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe? Na kasance a wajen aiki ina da wani mai gida wanda shi baya iya aiki in ba da waƙa ba, kuma a koda yaushe ina yi masa magana amma sai nuna min da cewa shi baya ho iya aiki sai da waka, kuma har ma yana nuna cewa ina takura mishi. Yake cewa shin hal ina iya in sa ekuter a cikin kunnuwa ni kuma in zan sauraron Qur'ani lokacin da shi yake sauraron waƙe-waƙen sa, ko kuma in sauraron wa'azi? Yake cewa ko kuma domin ni ko kuma ba sai nayi wannan ba, domin ina sauraron wannan waƙe-waƙen ne ba tare da ina so ba, kenan tunda ba ina so bane kenan bani da lahi akan wannan, ko kuma kaka? Yake cewa ni kuma malam ina tsoron in bar aiki a wajen wannan mutunan, domin bana da tabbacin cewa in na bar aiki a wurin sa zan iya samun aiki a wani wuri. Sannan yake cewa tare da haka dai ni a shirye nake in bar wannan aikin idan dai har ya zamanto zama da shi zai iya tasirantowa akan addini na, ma'ana har ya zamanto dai in na zamna da shi sauraron waƙe-waƙen nan zai iya tasiri akan addini na, ina shirye akan in bar aiki. Kuma sannan ina fatan malam da ya taya ni da addu'a akan cewa ko da a ce na bar aiki a wurin sa Allah ya datar da ni da wani aiki. Allah ya taimaki malam, kuma Allah ya saka malam da alkhairi. Wannan ita ce tambayar sa. Tabbas tambayar tana da tsawo kadan, kuma wannan tambayar tana nuna kasancewar wannan mutunan mutun ne mai imani, domin mafi yawanci ba kowa da yaushe bane mutane suke lura da hanyar da suke samun abinci ta halal ce ko ta haram. Mafi yawanci mutane in dai za su samu kuɗi to babu ruwansu, yake halal yake haram kenan. Duk wanda ka gani a kowa da yaushe yana taka tsantsan wajen neman halaliyarsa, to wallahi ka san da cewa Allah ya so sa da alkhairi, kuma wannan ba karamin mutunan kirki bane kenan. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawamar da wannan dan uwan namu akan imani sa, sannan kuma ya kara masa kwadayi a wajen neman halaliyar sa. Yake cewa dai a harko mu yi hukuncin sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, kenan ta hanyar wannan hukuncin ne za a iya ba su amsa. Akai tsaye dai sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye, na tabbata da duk mutumin kirki ko da ba a ce masa ga aya ko hadisi ba da suka nuna haramcin sa, shi kanshi zai iya ba kansa wannan amsa. Shi yasa wani mutum ya zo a wajen Abdullahi bin Abbas yake ce masa, wai shin sauraron waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe halal ne ko haramun? Sai Abdullahi bin Abbas ya ce masa, ba ni labari, a ra'ayinka idan aka je lahira waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe hanyar ɓanna za su shiga ko kuma hanyar alkhairi? Sai ce a ra'ayina hanyar alkhairi. Sai ce idhab faqad aftaita nafsak, yace tahito ka ba kanka fatawa. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata ka'ida wadda ta hanyar ta zaka gane dukkan wani mummuna aiki. Mun gane ko? Shine manzo Allah yake cewa da wani ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah, menene bauta zuwa ga Allah? Me ya sabon Allah? Sai manzo Allah yace masa, istafti qalbak, ka tambayi zuciyarka. sai yace al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alayhi an-nas. Sabon Allah shine abunda kake kyamar lokacin da kake yin sa mutanen kirki su ga kana aikata shi, kuma sannan lokacin da kai karan kanka kake aikata shi zaka ji baka jin natsuwa. Duk mutunan kirki baya so ya ga mutanen kirki suna kallon sa yana mi yana kallon waƙe-waƙe da rairayi. Kinan sai nuna cewa mi a hankalce ma duk mai imani zai iya bakansa amsar cewa wannan haramun ne. Kuma idan muka koma a wajen ayoyi da hadisi da yawa sun nuna mana wannan kin. Yana ɗaya daga cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, su mawaka batattu suke biyar su, ma'ana su batattu ne sai kasance masu biyar su ma ne yanzu ake butu su ba amma butun su, mun gane ko? Shi yasa a watar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tahi a bisa kan hanya, kamar yadda yazo a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bana da tabbacin ingancin hadisin. Manzo Allah yana tahi akan hanya sai ya tsinkaye wani mawaki, yana tahi yana ta waka yana kada ganga, sai manzo Allah ya ce masa sahabbai ku kamo min wancan shedanin. Manzo Allah ya ce ku kamo wancan shedanin, sai yake ce musu li an yamtali'a batnu ahadukum qayhan khairul lahu min an yamtali'a make da suna shi'ran. Manzo Allah yake ce musu da a ce cikin dayan ku ya cika da ruwan kurji shi yahi alkhairi a gare sa da a ce cikin sa ya cike da mi ya cike da waƙe waƙe, ma'ana da a ce kanka ya cike da waƙe waƙe na banza da a ce kuma kanka ya cike da ruwan kurji, to ruwan kurjin nan sun yi alkhairi a wajen Allah da wannan waƙe waƙen. Duk wannan me yake nuna muna munin wannan kada kadan da wannan rayrayan. Ya zo kuma wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakunanna min ummati aqwamun, za a samu wasu al'umma, za a samu wasu mutane daga cikin mutane na a yanzu babu su amma za su zo nan gaba, yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, daga cikin manzo Allah yake cewa za su zan ki halatta waƙe-waƙe, ma'ana za su ga cewa waƙe-waƙe ba ma haramun bane, mutum yana iya abin da yake so. Kenan wannan shine kenan, wannan kadan daga cikin dalilai akan haramcin wannan waƙe-waƙen. Yana da kyau mu san da cewa dukkan abin da Allah madaukakin sarki ko manzonsa suka hana mu, to akwai dalilin da yasa suka hana mu shi, ma'ana akwai hikimar da yasa suka hana mu shi, akwai amfanin da zamu samu idan muka kame daga yin wannan abin. To me amfanin da zamu samu idan muka kame daga sauraron waƙe-waƙe, sannan kuma me cutarwar da zamu iya samu idan muna sauraron waƙe-waƙe? Idan muka bada amsa akan cutarwa ya isa ba sai mun ga amfanin ba. Babbar cutarwa da mutum zai samu a lokacin da yake sauraron waƙe-waƙe shine kikeshewar zuciya. Kaga sabon Allah ba komai ba, ka zaman torago a wajen bautar Allah madaukakin sarki. Shi yasa idan muka lura mafi yawancin matasan mu sun kasance ragaye a wajen ibada da abin da ya kama da ka. Me musu tasiri akan wani shine yawan sauraron wannan kada-kadan da waƙe-waƙe. Shi yasa yazo daga cikin aqwalikin make da suna Umar bin Abdul Aziz yake cewa sami'tu mimman athiqu bihi, yace naji daga wa'anda na yadda da su, ma'ana daga wajen tabi'ai da sahabbai, akan cewa annal ma'azifa yunbitu an-nifaqa fil qalbi kama yunbitu al-ma'u al-ushub, yake cewa naji mutanen kirki suna cewa sauraron kada-kade da waƙe-waƙe yana tsirar da munahuci a cikin zuciya kamar yadda ruwa suke tsorar da tsiro, da an yi ruwa zaka gami ciyawa ta hito ba ma an shubka ta ba, to haka mi waƙe-waƙe ke cirar da minahici. Me ake nufi da minahici anan? Shine mi ragwanci a wajen bautar Allah madaukakin sarki da daukar sabon Allah ba komai ba. Shi yasa malamai suka yi ma wannan kada-kada ma sunaye masu yawa, daga cikin suna ce mishi ruqyatu shaitan, ma'ana ruqiyyar shaitan, daga cikin su kuma suna ce masa da'iyatu zina, ma'ana abudda take kai zuwa ga zina. Shi yasa al-Imam Ibn Qudama ina tsammani ya kawo a cikin littafinsa At-Ta'ibin tarihin wani mutumin kirki ne, sai ya kasance inda yake biyawa akan hanya akwai wani gida, shi kuma gidan ba abin da ake sai kada-kada da rairayi. Wata mata ce adda kwai ta aikin ta shine ta zo ta yi ta kada-kada, ana zuwa ana kallanta, ana zuba kuɗi ana wucewa, kullun ita ce hanyarsa, kullun yana wucewa. Sai wata ran ya zo wucewa sai ya ce kai bari da nan tsaya saurara, sai ya tsaya saurara. Yana cikin saurare sai mai gidan ya bude kofa, yana bude kofa sai ya gansa, sai ya ce a, yace bismillah wannan shigo, yace masa a, ya ta lallasa sa sai da yace shigo dai ha ba bai komi, ya shigo da shi sai ya ce to kai kokari ka sa mini shakamaki ga inga wannan maccan. Sai aka same shi wani rido baya ganin maccan, yana zaune yana ta saurare yana kada kai. Daga baya ya tashi ya tafi, ga goben ya ƙara komowa ya zo ya zamna, ana nan har sai da ya ce ma wannan mai gidan ya kamata ka dan ja mini ridon nan in zan ganin ta mun gane ko aka jaye mishi rido fitina biyu ta hadu dama wannan ita ce mafi sharrin wake wake wanda kana kallo kuma sannan kana saurare wanda kuma mafi yawanci su ne matasan mu suke kallo a wannan lokacin yana kallo kuma yana saurare ana ciki kwana biyu kullun yana zuwa wataran da yazo sai tana cikin wake waken sai ta katse waka sai ta zo a kusa gare shi ta ce wallahi inni uhibbuka ina son ka sai ce mata wallahi ni ma haka ina son ki suna ta hira haka sai ta neme sa akan yazo ya alfasha da ita sun shiga a cikin daki ya zamna akan gado ita ma ta zamna ta tube kawai can sai ya tashi tsaye yana tashi a tsaye ta ce tsoron me kake ji wuri babu kowa daki ma leke yake babu wanda ya san abin da muke yi sai ce mata wanda yake shi ya halicci gani yana gani na a wannan lokacin ma'ana shine wa shine Allah madaukakin sarki a wannan kai tsaye ya hoshe da kuka idanuwa suka ciko da hawaye ya bar wannan macen ya huta me ya kai ga wannan fadawa a cikin wannan zinar me ya kai sa ga wannan sabon Allah daga mi daga saurare duka wannan kadan ne daga cikin sharri na sauraron kada da rairayi shi yasa idan muka lura a wannan zamanin zinace yayyawa dan saboda mi dan saboda waken yayyawa a takaice dai abin da ya shahi maudu'i na kada da rairayi maudu'i ne mai fadi na taba yin wannan maudu'in a madawa na sunan ta masa atharul gina fi tadmiril iman ma'ana tasirin waƙe-waƙe da rairayi a wajen lalata imanin mutum to kinan wannan dai shine hukuncin sauraron kada da rairayi to shi yake cewa mai gidansa a koda yaushe shine aikin sa yanzu ya nemi huta a shawarar da zan baka a wannan lokacin yana da kyau dai ka san da cewa babu zunubin da mutum zai fada ya samu laihi a kansa face sai ya kasance ta hanyar abuwa guda uku ma'ana duk zunubin da za ka yi ba za a rubuta maka zunubi ba sai in ɗaya daga cikin abuwa guda uku ya faru asali ka'ida ce suke cewa la yu'athiru fi'lul manhiyyi anhu illa bi dhikrin wa ilmin wa irada dukkan wani sabo da za ka yi na Allah to ba za a rubuta maka zunubi ba sai in kai ɗaya daga cikin abuwa guda uku ya kasance ka sani kana tuna ba mantuwa ba sannan kuma kana so kai abin ba wai ci da sa maka akai ba to kai a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin meke da suna hukuncin ka ba cikin kana so bane kake sauraron wannan to matsalar koda a ce ba a rubuta maka zunubi ba yakan iya yi tasiri akan me akan imaninka kamar yadda muka ga wannan mutunan kirki daga saurare aka kai ga sabon Allah to kenan zama tare da shi zai sa kai ma ka dauki waƙe-waƙen ba komai ba har ya kai inda kai ma za ka rika saurare da abin da ya kama da haka kenan dai sauraron kada sharri ne mai girma a ƙarshe dai shawarar da zan baka shine kada ka bar aikin a kai tsaye ka ci gaba da yin aikin tare da roƙon Allah da kuma neman wani aiki wanda ta hanyar sa zaka toshe wannan aikin inda in ka bar sa kenan muna fatan Allah madaukakin sarki ya baka aiki wanda ya dace da kai sannan kuma ya tsare maka imaninka tambaya ta ƙarshe yake cewa assalamu alaikum ustaz muna da wata tambaya wadda ta shiga muna a cikin juna ta rikitar da mu sosai yace ya zo a cikin hadisai akan cewa duk wanda ya mutu da kalimar shahada to shi dan aljanna ne sannan kuma naji a kwanaki kun zano wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mutu meke da suna alhali akwai bashi a kansa koda a ce ko yayi shahada yayi wannan kalimar to gawarsa za ta kasance rayuwarsa za ta kasance mai a takure a cikin kabari ko kuma shi cewa ma yana ce ba zai shiga aljanna ba sai an biya mishi bashi sannan kuma yake cewa naji a cikin wani wa'azi ana cewa imani yana da sharuɗa yana da rukunai kamar yanda ana cewa kalimar shahada tana da rukunai kamar yanda shi ma imani yake da rukunai yace to wanda ya mutu fa alhali kuma yayi kalimar shahada alhali kuma bai cika wannan rukunan ba na kalimar shahada shin wannan kalimar da ya ta shahada za ta amfane sa ko ba za ta amfane sa ba yace wannan shine muke neman bayanin sa wassalamu alaikum jayyid asali tambayar sa abubuwa guda uku ne na farko an ce idan mutum ya mutu da kalimar shahada makomarsa ita ce aljanna tabbas wannan hadisi ne wanda mun sha karanta shi to shi rikicin da ya shiga shine an ce kuma idan mutum ya mutu da bashi ba za a sa shi aljanna ba har sai an biya masa wannan bashin eh tabbas haka ne sai dai yanda ka fadi akan cewa ba za a sa shi aljanna ba kuskure ne ba haka hadisin yake ba yanda hadisin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu rayuwar mumuni za ta kasance a rataye a cikin kabari a takure har sai an biya masa wannan bashin haka ne wannan hadisin yake amma kasancewar ba zai shiga aljanna ba wannan babu hadisin da ya kawo wannan to rikicinsa shine mutun yayi kalmar shahada kuma an ce zai shiga aljanna kuma ya za a ce a cikin kabari dan saboda wani bashi za a ce ba za a mi ba ba za a bashi ni'ima ba tabbas wannan haka yake kuma hadisai masu yawa sun nuna haka nan yana ɗaya daga cikin watarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ma ɗaya daga cikin sahabbai sallah ya rasu an kawo gawar sa manzo Allah sai ka bata sallah sai ce yana da bashi sai aka ce eh sai manzo Allah ya ce sallu li akhikum ku yi ma dan uwan ku sallah sai manzo Allah ya juya manzo Allah ya juya zai tai sai Abu Qatada yake cewa ya manzo Allah ni na dauki nauyi zan biya bashin manzo Allah ya ce daga yau ya koma akan ka yadda ya ce eh an yi sallah kwana biyu sai manzo Allah ya gamu da Qatada yake ce masa ka samu ka biya bashin nan sai ce har yanzu ya manzo Allah saura ka dan kwana biyu suka hadu sai manzo Allah ya tambaye sa ka samu ka biya bashin nan sai ce eh ya manzo Allah na samu na biya bashin sai manzo Allah ya ce masa al'ana hina baradat jismuhu yace a yanzu kai yanzu ne buhatar sa ta fara dokar sanyi nami na dausayin aljanna da aka gito masa sahabi ne fa dan aljanna amma a cikin kabari an rataye sa cikin zahi dan saboda mi dan saboda bashi dukan wannan musulunci ya tsoratar da mu ne akan mi akan haƙin mutare shi yasa ake so duk yanda mutun zai yi kokari kada yayi wasa da bashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matlul ghani zulmun jinkirin mawadaci zalumci ne kana da abun da zaka biya bashi ka kibiya mun gane ko wannan shine kenan to tambayar sa ta ƙarshe shine yake cewa idan mutun yayi kalmar shahada lokacin da yazo mutuwa alhali bai cika wannan rukunin ba za ta amfane sa ko ba za ta amfane sa ba a'a ba za ta amfane sa ba me ya asali rukunin kalmar shahada rukunin kalmar shahada kala biyu ne rukuni biyu ne annafi wal ithbat korewa da tabbatarwa ma'ana ka kore cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah bayan ka kore sannan kuma ka tabbatar da bauta izuwa ga Allah to akan samu wanda shi ya yarda Allah shine abun bauta amma kuma sai yami ya kasance baya bauta masa kenan bai cika rukuni daga cikin rukunin ba kenan da mutun zai gai kalmar shahada alhali bai cika rukunin ta ba ba za ta amfane sa ba idan muka ga fir'auna da yazo rasuwa me yace yace yayi imani da mi da ubangijin annabi Musa ko wannan shine kenan amma kalmar ta masa amfani bata amfane sa ba kuma manzo Allah yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir Allah yakan karbi tuban bawa matukar mutuwa ba ta zo masa bakin makogaro ba kenan ko da idan dai har mutuwa ta zo bakin makogaro da a ce zaka furta kalmar shahada alhali ba kai imani da ita ba asali to wannan kalmar ba za ta maka amfani ba wannan shi dai ne a takaice kenan insha Allah mun tsawaita akan wannan musamman abin da ya shafi waƙe-waƙe dan saboda abu ne wanda muke a cikin sa yana buƙatar bayani a kodayaushe kodayake mafi yawancin mutane sun san da haramcin sa amma sai dai shedan yana yawo da hankalin mu sosai muna fatan Allah ya bamu ikon nisantar wannan kada kadan da yayaye a yau zamu tashi babul fidya muna a cikin kitabul hajj idan ba a manta ba babul fidya babi mai bayani akan al fidya me ake cewa al fidya abinda ake cewa fidya shine abunda mahajjaci zai yi idan yayi abunda aka hana a wajen aikin haji mun gane ko idan kai abunda aka hana a wajen aikin haji to lokacin nan zaka yi mi zaka yi fadaya zaka yi hidda fidiya to zamu gani ya ake hudda fidiya kin a cikin hadisan da za su so anan malike cewa an abdullahi bin mughaffal bin maqil qala an karbo daga abdullahi bin maqil yardar Allah ta kara tabbata a gare sa ya ce jalastu ila ka'b bin ujra na zamna a wajen ka'b bin ujra fa sa'altuhu 'anil fidya sai na tambaysa dangane da fidya fa qala sayyati nazalat fi khassatan ta sabka akaina ni kadai wa hiya lakum 'amma sai dai ta ku ce gaba daya humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an dauke ni zuwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa wal qamlu yatanasaru ala wajhi al haliqiya tana zuba akan fuska ta fa qala sai yace ma kuntu aral jahda ban yi tsammanin abunda nake ma kuntu aral waja ban yi tsammanin wannan ciwon naka ba balaga bika ma ara ya kai maka abunda nake gani aw ko kuma ma kuntu aral jahda ban yi tsammanin wannan wahalar ciwon naka ba balaga bika ma ara ya kai maka abunda nake gani atajidu shatan shin zaka samu yar tumkiya qultu nati la a qala sai manzo Allah yace fasum thalathata ayyamin to ka azumci kwanan naki guda uku aw at'im sittata masakina ko kuma ka ciyar da miskini guda shidda li kulli miskinin nisfu sa'in kowanne miskini za a basa rabin sa'i wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ya umurce sa an yut'ima faraqan akan ya ciyar da faraki baina sittati masakina tsakanin miskinai guda shidda aw yuhdi shatan ko kuma yayi meke da suna yayi hadaya ya yanke tumkiya aw yasumu thalathata ayyamin ko kuma ya azumci azumi na kwanan naki guda uku abinda ake ce ma faraq kaman wani ma'auni ne nasu wanda yake yin sa'i guda uku mun gane ko kenan shine ake ce ma faraq sa'i guda uku wannan hadisin a takaice ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma meke da suna Ka'ab bin Ujra ɗaya daga cikin tabi'ai tambayarsa da ake ce ma Abdullah bin Ma'qil dangane da abinda ake ce dangane da fadaya ya ne take shine Ka'ab bin Ujra yake cewa sun zo a wajen Umara to mun san yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana a wajen Umara shine mi shine meke da suna kai ba a sa masa ba a wanke sa mun gane ko ba a wanke kai da irin wani turare ko kuma wani sabini da abin da ya kama da haka ana barin kai haka nan sannan kuma ba a ruhe shi kuma sannan ba a askewa to shi lokacin da aka zo me yake da suna yana da gashi da yawa to a ɗabi'ance larabawa yana ɗaya daga cikin me yake da suna ɗabi'ar su shine suna tara gashi da yawa to idan mutun ya tara gashi da yawa kuma yana buƙatar tsaftacewa a kowanne lokaci to kasancewar ana cikin aikin haji to sai wannan kan nasa ya cika da ƙeya dan saboda dauda ta ba kan baya samun kulawa yanda ya kamata kun babu yanda ya iya dole haka zai bar kakin to shine ciwon ya kai har sai da kai ƙeyar tana zubo masa akan huskar sa ta cika kai har tana zubowa akan huska sai aka dauko shi aka kawo shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wannan ciwon naka har ya kai haka har ƙiya tana zubo ma akan kai sai ya ce ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce masa zaka samu yar tumkiya dan ya sa manzon Allah ya ce masa zai samu yar tumkiya dan saboda aski kai an hana sa a cikin aikin umara ko kuma aikin haji to tunda shi yanzu yana buƙatar ya aski kai to sai yayi fadaya tunda aski kai yin abinda aka yi mene abunda aka hana kun mun ce fadaya shine mi shine abunda mutun zai yi idan yayi abunda aka mi aka hana to shine sai manzo Allah ya ce masa kamin ka aske kana da fidiya kana da tumkiya da zaka yanki yace a sai manzo Allah ya ce masa to kai azumi na kwana uku ko kuma ka ci yadda miskini guda shidda kowanne miskini za a bashi mi za a bashi rabin sa'i mun gane ku kenan sai sa'i guda uku kenan wannan shine a takaice hadisin mi wannan hadisi yake karantar da mu wannan hadisi yana karantar da mu ashe akan cewa duk wanda ya aikata abunda aka hana a wajen aikin haji to fidiya ta kama sa fidiyan nan kuma yana da zabin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku imma yayi yanka yanke tumkiya ko akuya ko rago ko bunsuru ko kuma yayi azumi guda uku ko kuma ya ciyar da miskini guda shidda a cikin wannan aikin hajjin ko kuma a cikin umara mun gane ko kenan wannan ita ce fidiya ban san an gane da kyau ba wannan abu ne mai matukar muhimmanci domin abubuwan da aka hana a wajen aikin haji da umara suna da yawa yana ɗaya daga ciki hidda akai fa mun gane ko yana ɗaya daga ciki cire gashi yana ɗaya daga ciki sa turare da abubuwan da suke kama da haka yana daya daga ciki sa wando ko ruhe kai ga maza su mata dole sai su ruhe kai amma maza su ba su ruhe kai za ku gani malumai za ku gani ko da mutun ya saba sahullah a wajen aikin haji za ka gani kolo yana ta walqiya a lokacin da ake labbaikakin nan dan saboda ba a ruhe kai wannan shine kenan to anan ne akwai wata matsala shine to ina ga idan ya kasance dai daga cikin wayannan abubuwan mutun yayi su cikin rishin sani fidiya tana kama su ko ba za ta kama su ba a tana kama su ko ba za ta kama su ba cikin mantu bai sani ba ba da ganganye ba tana kama su ko ba za ta kama su ba in kuka ci haka nan kenan karatun da muke dazu bai ba haka ai da muka kawo la yu'athiru fi'lul manhiyyi anhu illa bi dhikrin wa ilmin wa irada duk abunda aka hana in kai sa sai da abubuwa guda uku zaka samu zunubi ko lahi zai hawa kanka cikin kaso kuma ka san da cewa bai halatta ba kuma ba tilasta ka akai ba kuma ba mantuwa kai ba shine na meke sunan na karshen kana cikin kwana misali sai ko da kake tashi sai ka ganka a cikin bargo duka lulube alhali kun ba a rihewa ko cikin bargo ba ka rihewa ka rihe gaba ɗaya ko cikin bargo sai dai ka rihe ta hiddo kai to lokacin da ka tashi kai so kanka a cikin bargo da gangan kai ba dangan kai ba cikin baka sani ba kenan ba kallahi akan wannan mun gane ko to amma da za a ce lokacin da ka zo kana da wani ciwo a kanka mun gane ko kuma kana buƙatar dole sai ka ruhe kanka to a wannan lokacin ya halatta kai rawani misali ko ka ruhe kanka amma da sharadi zaka yi fidiya mun gane ko wannan kenan shine idan muka lura anan ne Ka'ab bin Ujra yace nazalat fi khassa wa lakum wa hiya lakum amma ma'ana wannan fidiyar ta sabka ne akai na ni kadai amma ta al'umma ce gaba daya wannan maganar dai dalilin ta shine idan muka lura shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk shine kenan dalilin sabkar wannan ayar dalilin shine wannan ayar ta sabka to shine sai yace wannan ayar dalili na ta sabka amma wai ba ni kadai take banta ba ta kumshi dukkanin musulmai gaba daya wannan maganar da yayi shine dalilin ka'ida da malamai suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqi wahidin min al-umma fayathbutu fi haqqi al-ummati tab'an illa bi dalil ikhtisas duk hukuncin da Allah ya sabkar akan mutun guda daga cikin al-umma to wannan hukuncin ba nashi bane shi kadai ya shahi al-umma gaba daya mun gane ko wannan shine kenan shi ya zaman to dalili ne amma kuma duk wanda ya irin wannan shi ma me hukuncin zai mi zai hawa kansa amma sai da dalili akwai dalilin da zai iya zo nuna cewa wannan nashi ne shi kadai zamu ga shi kuma irin wannan a can gaba a wajen abin da ya shahi layya ko kuma mun yi shi a can baya ko ina tsammani wannan shine a takaice an gane wannan hadisin kuma an gane fidiya kenan duk lokacin da ka aikata abin da aka hana a wajen aikin haji da gangan ko kuma da larura to dole sai kai fidiya kuma kana da zabi imma kai yanka ko kai azumi guda uku ko kuma ka ciyar da miskini guda nawa guda shida wannan shine kenan zamu zo a babi na gaba malike cewa babu hurumatu makka babi mai bayani akan hurumcin makka me ake ce ma huruma ma'ana hurumci kamar wata meke da suna wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bance garin makka da shi shine kasancewar an haramta wasu abubuwa wanda a wani wuri yin su halal ne shi yasa ake ce mata makkatul meke da suna ba mukarrama ba kaman makkatul muharrama ko kuma alharam kenan ana nuhin wuri ne wanda idan ka shiga abubuwa da yawa suna haramta a gare ka tare da cewa a wani wuri halal ne ka yi su mun gane ko to zamu gan su anan gaba wa'anne abubuwa ne wanda yake a wajen su halal ne a wajen makka halal ne ka yi su amma a cikin makka aka ce maka haramun ne to shine abubuwan da wannan hadisin zai karantar da mu hurumatu makka a Hausa suna cewa hurumci to in za a fara da bayani ne sai a ce wasu abubuwa ne da ya haramta kai su a makka alhali a wajen makka ya halatta kai su malai yake cewa an abi shuraih an karbo daga abi shuraih bin amr al-khusai al-adawi radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa annahu qala li amr bin sa'id bin al-as yace ma amr bin sa'id bin al-as wa huwa yab'athu al-bu'uth ila makka a lokacin yana cikin tura ayan aike zuwa makka yace idhan li ayyuhal amir kai mini izini ya kai shugaba an uhaddithaka qawlan in baka labarin wata magana qama bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah ya tsayu akan gayinta alghada min yawmil fath asahiyar ranar budin makka fasami'athu udhunaya sai kunnuwana suka jisa wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta haddace sa wa absarathu aynaya kuma idanuwana suka ganta ma'ana suka ga maganar hina takallama bihi a lokacin da manzon Allah yayi magana da wannan maganar innahu hamidallah shi ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma yayyabo akan sa thumma qala sannan sai yace inna makkata harramaha Allah ta'ala lallai makka Allah madaukakin sarki ya haramtar da ita yawma khalaqas samawati wal arda turranar da ya halicci samai da ƙasa walam yuharrimaha an-nas ba mutane bane suka haramtar da ita fala yahillu limri'in da haka baya halatta ga wani mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir da yi imani da Allah da ranar ƙarshe an yasfika biha dama ya zubda jini a cikin ta wala ya'dida biha shajara ko kuma ya sare wata ittanya a cikin ta fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fiha idan wani mutum ya bada rahusa da yakin da manzon Allah yayi a cikin ta ma'ana wani mutum zai ce ai manzon Allah yaki a cikin ta kenan ni ma ba lahi bane in yaki a cikin ta shine tarakhasa ma'ana ya bada rahusa da cewa ai manzon Allah yayi dan haka shi ma zai yace faqulu idan mutun ya bada wannan rahusa ku ce masa inna allaha adina li rasulihi allah shine yayi izini ga manzon sa walam ya'dhal lakum ku kuma yanzu da kuke so ku yaki a ciki bai muku izini ba wa innama adina li rasulihi sa'atan min naharin kuma ko manzon nasa ma yayi masa izini ne a wani lokaci daga cikin ini wa kad adat hurumatuha al yawma kuma haramcin ta ya dawo a yau ka hurumatiha bil amsi kamar haramcin ta ajiya falyuballigh ash-shahidul ghaib dan haka wanda babu shi nan ya sanar ma wanda yayi halarta ya sanar ma wanda bai halarta ba faqila li abi shuraih sai aka ce ma abi shuraih ma qala laka amrun mi amru yace maka qala yace ana a'lamu bidhalika minka yace mini ni nahi sanin kada wannan magana da ka fadi ya aba shuraih ya kai aba shuraih innal harama lallai haramci na makka la yu'idhu asiyan baya kare baya tsare wanda yake mai sabo wala faran bidamin ko kuma wanda ya gudu da jini akan sa ma'ana ya kashe wani mutum sai ya gudu ya je a can wala faran bi khariba ko kuma wanda ya tsira da wata yaudara da yi al khariba abinda ake cewa al khariba bil kha'il mu'jama da kha'un wanda take da dugo shine mu'jama ha'un wanda take da dugo warra'il muhmala da ra'un wanda bata da dugo bata da point qila aka ce al khiyana shi ake cewa mi al khariba yaudara wa qila al baliya wasu kuma suna fassara sa da al baliya ma'ana shine bala'i wa qila kuma an ce al himma shine kokari wa asluha fi sariqati al-ibli a asalin ta dai wannan kalmar ana gayin ta ne a wajen satar raqumi qala ash-sha'ir mai ke da suna mawaki yake cewa wal kharibul liss yuhibbu al-khariba ai mai yaudari barawo yana son yaudara wannan shine kenan wannan hadisi mai tsawon hadisi ne wanda yake kumshe da darasi mai girma asalin sa dai a wannan hadisin bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan khalifofin guda hudu sun tahi bayan zakuwar daula ta umawiyya mun gane ko bayan kuma shi ma muawiya kin ya rasu akwai dan sa da yazo da ake ce ma yazid bin muawiya a lokacin da gima ta hada su tsakanin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake ce ma abdullahi bin zubair shi kan abubakar siddiq shi abdullahi bin zubair ya kama garin makka ne a matsayin ya kasance a gargashin mulkin sa ma'ana shike mulkin garin makka to shi kuma wannan yazid bin muawiya a lokacin shine khalifa to shine yake so ya amshe wannan garin makka ya fita daga gargashin Zubair Abdullah ibn Zubair ya koma a gargashin sa. To shine yana da wani khalifa a garin Madina da yake masa mulki. Shi wannan khalifa kin shi ake ce ma meke da suna Amru bin Sa'id bin al-As. To wannan Amru bin Sa'id bin al-As da sako ya zo masa daga Yazid bin Muawiya akan cewa yaje ya yaki Makka, ya yaki wannan sarkin na Makka akan mulkin ya komo a ƙarshen su. Shine sai ya shirya runduna wadda za ta je ta yaki Makka. Mun gane ko? Ana ganewa da kyau. Wannan tarihi ne wanda gaskiya a kai tsaye ba za mu iya gane sa. Mafi yawancin da za su iya gane su sune wanda suka dan yi karatun tarihin daula ta Umayya da kuma abin da shayi khalifofi da suka zo. Mun gane ko? Jayyid. Lokaci ba zai isa mu fara da bayanin sosai. Kuma bayani ne wanda ba kowane lokaci ake so a kawo sa ba, dan saboda akwai tashin hankali a ciki wanda ƴan Shi'a suna tasiri da wannan labarin. Idan mutum bai san sa ba suna isu shi masa kwakwalwa. A kai tsaye dai wani sarki ne da ake ce ma a mai da suna Amru bin Sa'id da yake sarauta a garin Madina. Shi kuma yana ƙarƙashin khalifa ko kuma mu ce Amirul Mu'minin a wannan lokacin Yazid bin Muawiya. Ya umurce sa da yaje yaƙi Makka. Shine ya shirya runduna wadda za ta je ta yaƙi garin Makka. To shine da ya shirya rundunar kamin ta je shine sai sahabin manzo Allah da ake ce ma a mai da suna Abi Shuraih ya zo a wajen wannan sarkin na Madina. Yana gaya masa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wansa hakin radda aka yi budin Makka, lokacin da manzon Allah ya zo ya bude Makka, yace manzon Allah yayi wata huduba wadda kunnuwa na sun jita, idanuwa na sun ganta. Ka taba ganin magana? Dan me yasa yace idanuwa na sun ganta? Dan saboda ya ƙara tabbatar mishi da cewa dai wannan maganar fa tare da shi aka yi ta. Yace sannan kuma zuciyata ba ma kwakwalwata ba, zuciyata ta haddace ta. Mun gane ko? Lokacin da manzon Allah ya fade ta, yace manzon Allah yake cewa wannan garin na Makka Allah madaukakin sarki ya haramta yaki a cikin sa. Allah madaukakin sarki ya haramta sa, kuma ba mutane bane suka haramta sa, Allah da kansa ne ya haramta sa tun a lokacin da ya halice sama da ƙasa. Mun gane ko? Ya haramta wannan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan haka baya halatta ga duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya zubda jini a cikin garin Makka, yayi yaki a cikin ta. Sannan sai manzon Allah ya ce kuma duk wanda ya ce muku ai shi ma manzon Allah ya yaki a cikin, tun da gashi ya zo ya bude Makka ai kuma an yi yaki a cikin, an kashe wasu mutane. Sai manzon Allah ya ce to duk wanda ya ce muku ai ni ma na yi yaki, dan haka shi ma ya halatta yaki, to ku ce masa ni Allah ne ya umurce ni, shi kuma Allah bai umurce sa ba, kuma ni kin ma wani lokaci ne aka halatta mini in yaki a ciki, yanzu kuma lokacin ya wuce, yanzu haka haramcin ta ya komo a yanda yake, dan haka ba za ta ƙara, ba zai ƙara halatta ai wani yaki a ciki ba. Sai ya ce kun bayan wannan baya halatta a sare ittanya ta ciki. Mun gane ko? Wannan shine kenan kaɗan daga cikin abubuwan da wannan hadisi ya nuna muna. Abubuwa guda biyu ya gai, akwai sauran abubuwa da ba a faɗi ba. Ba a yaƙi, sannan ba a sare mi, ba a sare ittanya. Wannan ɗaya daga cikin hurumcin Makka. Yanzu a cikin garin Niyame akwai wanda ya ce maka haramun ne ka sare ittanya? Mun gani shi ya sa muka ce abinda ake ce ma haramci na Makka shine kasancewar wasu abubuwa haramun ne a yi a cikin ta, tare da cewa a wani wuri fa a wajen Makkar halal ne ka yi ta. Mun gane ko? Kuma idan muka ɗauki ko a yanzu a garin Makkakin ba ko ina bane yake harami, domin harami wuri ne sananne. Mun gane ko? Sanannen wuri ne, akwai iyaka wanda shine iyakar da aka sani tun a lokacin manzon Allah shine haramin Makka. To sauran abun da yi wannan ba wanda ba wannan ba, duk da cikin Makkan ne amma dai baya ɗaukar mi, baya ɗaukar sunan harami. Ba san ko an gane da kyau ba. Wannan shine kenan a takaice abin da wannan hadisi ke karantar da mu. Yana ɗaya daga cikin abin da yake haramun a yi su a Makka shine sare ittanya da kuma zubda jini. Mun gane ko? Hadisi na gaba yana da alaka da shi, in muka zo zamu me yake da suna zamu ƙara bayani akan sa. Malai yake cewa an Abdullahi bin Abbas, an karɓo daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su, qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce yawmu fathu Makka, ranar yakin budin Makka, kenan ranar budin Makka, yake cewa la hijrata ba'da al-fathi, babu hijira bayan budin Makka, walakin jihadun wa niyya, sai dai jihadi ne da niyya. Yayi saura wa idha stunfirtum fanfiru, kuma idan aka nemi ku huto ku shi a wajen shahadi to ku huto, wa kala yawmu fathi makka kuma yace a ranar budin makka inna hadhal balada lalle wannan garin na makka haramahu allah yawma khalaqa as-samawati wal ard allah ya haramtar da shi a duk lokacin da ya halici samai da kasa fa huwa haramun dan haka shi haramun ne bi hurmati allah da haramcin allah ila yawmil qiyama har izuwa ranar tashi al-qiyama wa innahu lam yahill al-qitalu fihi li ahadin qabli kuma shi wannan garin bai taba halatta ayyaki a cikin sa ba ga kowa kamina bai halatta ga kowa yayyaki a cikin ta ba kamina wa lam yahill li kuma ko ni bai halatta a gare ni ba illa sa'atan min naharin sai dai wani lokaci na daga ini wa hiya sa'ati hadhihi shine kuma wannan lokacin da nake a ciki fa huwa haramun dan haka shi garin makka haramun ne bi hurmati allah da haramcin allah ila yawmil qiyama har izuwa ranar sakamako la yu'dadu biha la yu'dadu shawkuhu ba'a katsi qayarta wala yunaffaru saiduhu sannan kuma ba'a kurar harautar sa wala yaltaqitu luqatatahu sannan kuma ba'a tsintar yadduwar sa illa man arrafaha sai dai wanda zai yi shelarta wala yuqtala khalahu sannan kuma ba'a cire ciyawarta faqala al-abbas sai al-abbas yace ya rasulullah ya ma'aikin allah illa al-idkhir sai dai idkhir fa innahu liqainihim domin ita ta meke da sunakin su ce ta me ake ce musu ga makira ta makiran su ce wa buyutihim da kuma gidajen su faqala sai manzon allah yace illa al-idkhir banda idkhir al-qainu abinda ake ce ma al-qainu al-haddad sune makira mun gane ko kuma makiri me ake ce ma idkhir idkhir wata ciyawa ce dake gare su wanda take yado a ƙasa to a lokacin laraba suna amfani da ita sosai a wajen rihe gidaje da kuma wajen kunna wuta lokacin da suke busa zage-zage mun gane ko kuma suna amfani da ita lokacin da ake turbo ɗe gawa anan za ku ga tabarma ake sawa ko a sa tabarma sai a zuba ƙasa to su a lokacin wannan ciyawar suke sawa kinan tana musu amfani sosai shi yasa Abbas yake cewa ya manzon Allah wannan ciyawar tana mana amfani sosai in aka ce kan mu cire ta za mu cutu sosai wannan hadisin a takaice yana da alaka da wancan hadisin ko kuma cikamakin wancan hadisin ne idan muka lura anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara muna wasu daga cikin abubuwan da suka haramta a yi su a cikin garin Makka daga cikin su shine mi shine manzon Allah yake cewa la yu'dadu shawkuhu ba a cire qayarta idan muka ga a can me aka ce ba a katsiye mi ba a sare itanya ko anan kuma sai aka ce qaya dan me yasa aka ce qaya dan saboda wai a nuna muku ne tunda an ce ka a sare qaya kenan abinda ba qaya ba ma shi min babu aula shi hida cewa da mi da ka a sare misali tunda an ce muku kada ku sare bagaruwa tunda tana da mi tana da qaya to kenan ba sai an ce muku ba bedi da etager da sauran su ka a sare su tunda su ba su da qaya mun gane ko kenan ku qaya ba a mi ba a cirewa sannan kuma manzo Allah ya ce ba a yin harauta ba a korar harautar ta a cikin garin a cikin harami cikin makka ba a harauta shi yasa Allah madaukakin sarki yake sharaftar mutane a can zaku kuna cikin dawafi ko kuma kana cikin sallah sai mi shaitan tabara ta zo ta hawa akan ka ko kuma ta yi muku kashi mun gane ko jayi irin wannan kashin akwai wanda in ya zubo musu shahiwa suke ga huska sai ce tantabarar mi ce tantabarar Allah ta musu kashi sai su shahi akwai mastallan maganin da suke kwaso wannan kashin sai a zo a ce ga maganin kaza ai tutun tantabarar harami ce yana maganin kaza wannan kuma babu asali a cikin sa mun gane ko wannan shi ake ce ma tabarruki kuma tabarruki mun ga cewa ba a tabarruki da komi sai abinda mi Allah da manzon suka hukunta ai tabarruki da shi kenan babu wata falala ga wannan tsuntsuwar mun gane ko jayyid wannan shine kenan a ba a kashe kowanne kwaro mun gane ko babu dabbar da ya halatta a kashe a cikin harami hadisi na gaba zai nuna muna akwai wanda aka hudda amma dai a yanzu dai abinda zamu sani ba a kashe mi ba a kashe dabba ko wace iri ya kasance kwari ne ko tsuntsaye ne ba a kashewa mun gane ko sannan kuma ba a tsintuwa idan ka yadda hankalinka ya kwanta insha Allah za a yi samun sa mun gane ko dan saboda babu wanda zai doka shi yasa mi Allah yake cewa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga a cikin makka ya shiga mi ya shiga a cikin aminci mun gane ko wannan shine kenan kenan idan aka yi yadduwa baya halatta manzo Allah ya ce ka tsinci wannan yadduwar ka doka sai manzo Allah ya ce illa liman arrafaha sai dai wanda zai yi shelarta idan ba shelar zaka yi ba ka barta nan inda ka ganta mun gane ko sai dai ya halatta ka doka ka kai ma hukuma wadda take shela akwai hukumomin da suke shela an ga kaza na wane ne kina an ji labari sai a je a gani wannan shine kenan kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya keɓance Makka masallacin harami da shi sannan kuma ciyawar ma waga ta banza ita ma ba a cire ta to sai dai malamai suke cewa dukkanin wannan abin da ya shahi dabbobi da ciyawa da tsun meke da suna da tsuntsaye da abin da ya kama da haka sun keɓance abubuwan da ne babu wanda yake da su a asali misali idan muka ɗauki shibka mutum zai zo yayi noma kenan ya halatta kai ka cire wannan noman naka tunda kai kai me kai ka shibka shi amma wanda shi Allah ne ya huddo su ba babu wanda ya huddo su to wannan bai halatta a sare sa ba mun gane ko haka kuma dabbobi wanda kuke kiwo tunda kuke da abun ku ya halatta ku yanda kuke so da su amma wanda na Allah ne ba mai su to bai halatta taba su ba mun san ko an gane da kyau ba kin duk abin da aka ce baya halatta a kashe shi ko a taba shi to sai in ya kasance a asali ba mai shi na Allah ne to shine ba a tabawa wannan shine kenan zamu zo hadisi na gaba shi ma yana da alaka da wannan hadisin sai malai yake cewa a hadisi na gaba babi ne a wajen ku babi ne ko hadisi guda ne a ciki yawa malai yake cewa babu ma yajuzu qatluhu babi mai bayani akan abunda ya halatta a kashe shi mun gane ko wannan shine shi yasa wannan littafin yana tahe ne a jere can an ce mami baya halatta komi ka kashe shi daga cikin dabbobi wanda dai na Allah ne to akwai wanda kuma na Allah ne kuma an halatta maka kashe su to su wane ne ga sunan zamu gani a cikin wannan hadisin an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gareta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah ya tsira da aminci Allah su kara tabbata a garesa qala yace khamsun min ad-dawabi biyar daga cikin dabbobi kulluhunna fasiqun dukkan su fasikai ne yuqtalna fil harami ana kashe su koda a cikin harami al-ghurabu nahurku ita ce hankaka wal hida'atu da kuma gahiya wal aqrabu da kuma kunama wal fa'ratu da kuma kusu ko bera wal kalbul aqur da kuma kare mai cizo shine kalbul aqur wal muslimin a riwaya ta imam muslim yuqtalu khamsun ana kashe abubuwa guda biyar fawasiqun wanda suke su fasikai ne fil hilli wal harami a cikin harami ko a wajen harami mun gane ko ma'ana a cikin harami na makka ko kuma a inda ma ba harami na makka ba su ya halatta a kashe su jayyid wannan hadisi akwai karatu mai yawa a ciki anan manzo Allah ya ga abubuwa guda biyar wanda ya halatta su a kashe su bayan an ce ba a taba komai daga cikin namomin daji na makka na harko aka ce mi ita ce me yake da suna hankaka malamai suke ce hikimar da yasa aka sa hankaka a cikin saboda hankaka ta'addancin ta shine tsohi sun zauna ta'addancin ta ko ta'addancin ta shine tana lalata shibkoki ma'ana misali za ta iya zakuwa akan hatsi ta hau da ta cin su mun gane ko ko kuma akan wake ko abin da ya kama da haka ko kuma kayan kiwon ku ɗan tsako ɗan kananan me yake da suna dabbobi haka kamar irin su ɗan jarirran kaji tana iya tami tana iya takama su kenan kun gani cutawar ta shi yasa aka ce mi aka ce a kashe ta na biyu shine mi alhid'a ita ce gahiya gahiya ita ma masifar ta ita ce mi ita ce komi ci take yi ita tahi kusu muganci mun gane ko dan saboda ita tana iya ta ci kudi mun gane ko tana cin zinariya tana cin azurfa da kayan ado na mata duka ci take yi a lokacin a gida me yake da suna muna da wata mangaza to shi dakin kayan noma ne kawai ake sawa to wannan dakin babban daki ne mafi yawanci muna yawan kamu gahiya to har sai ya kasance har dakin iyayen mu wataran tana shiga to a lokacin muna cin gahiya za mu zo shin wai ya halatta a ci ta ko ba a ci ta ba mu dai mun ci a wancan lokacin akwai ran da Allah yana gani aka yanka wannan gahiyar tunda akwai tantin mu ita ce uwar gasawa ma'aifiyar mu ita ba ta ci tana dan tsanin ta to in aka yanka ana hedewa akwai lokacin da aka hede aka isko kudi ɗan 20-20 da ɗan 10-10 da ɗan baka-baka kudi a cikin tumbinta ga sanan sun danyi tsanwa-tsanwa ko da aka sa ƙasa aka goge lahiya lo suka huta ngani ashe za su yi ta hada hada tsakanin uwa da dadiya mun gane ko a ce wanga ya dauki kaza alhali gahiya ta tai wannan kenan makira ce dan saboda makircin ta ne aka ce mi a kashe ta mun gane ko kuma gahiya akwai mai naman ta kuma akwai dadi jayyid akwai lokacin akwai wasu abukan mun da suka yi hece su aikin su kawai shine kamun gahiya akwai wani tarko da aka yi da wani katon kwanko hakan ga mun gane ko sai a sa kuli-kuli a sa kuli-kuli ko a sa dagadagi ko a sa wani dan nama-nama haka tana shiga da ta fara ciya dan karkada shikenan sai ya like da ita in kun zo za ku isko ta ciki dana ma da an zo an isko abu ya like to shikenan an san akwai haraka wannan shi ne kenan ta biyu ita ce mi ita ce al-aqrabu ita wannan ko ba a gaya mana ba ai ina tsammani an santa mun gane ko kunama sunan hodin sunan ta kawai ma sai dan gaba mutun ya fadi wannan shi ne kenan tana ta'addanci sosai ita ma kunama tunda akwai wanda take iya kashe mutum idan ya kasance dahin nata yana da ƙarfi sosai mun gane ko wannan shine kenan na gaba shine alfa'ara kusu shi ma hukuncin waccan mun gane ko to shi sharrin sa shine kasancewar yana shiga a cikin kaya dan saboda shi karami ne sosai to yana cinye kaya za ku gani ya shiga a cikin sanduki ko kuma a cikin valise kaya zaka doko an canye damtse ko kuma an canye wajen ka tattara ko abin da ya kama da haka ya lalata to wannan shine kenan bayan wannan kuma suke cewa akwai wata cuta da ke gare sa na karshe shine alkalbul aqur kare shi ma mai cizo mun gane ko shi ma ba sai an gaya muna ta'addancin sa ba to wannan abubuwan su ne aka haramta aka halatta mutun ya kashe to alamar tambaya anan wai shin su kadai ne ya halatta a kashe ko kuma akwai wanda ake iya a kashe ko ba su ba mun gane ko to anan malumai sun kashi kashi biyu sai dai mafi yawancin malumai sun tayi akan cewa ana nuhin dukkan abin da yake cutarwa mun gane ko ma'ana wannan manzon Allah ya bada su ne akan misali dan saboda a lokacin su ake huwama da su ami a cikin harami mun gane ko wannan shine kenan shi yasa malumai suka yi kaida dalilin wannan hadisin suke cewa al-mu'dhi taban yuqtalu shar'a al-mu'dhi taban yuqtalu shar'a dukkan abin da yake cutarwa na daga cikin dabbobi to addini ya halatta a kashe sa mun gane ko dan haka ko ba a ce maka ba kyashi yana shiga kyashi ya shiga a ciki ko ba a ce baka ba maciji yana shiga maciji ya shiga a ciki mun gane ko wannan su ne kenan aha wannan dai duka yana nuna muna meke da suna falala da fadi na wannan addini namu kasancewar babu wani abu face ya muna bayanin sa aha jayyid akwai sauran lokaci ko jayyid aha babu na gaba malike cewa babu dukhulu makkata babi mai bayani akan shiga makka wal bait da kuma masallacin miki da suna masallacin da kuma ka'aba mun gane ko shiga makka da ka'aba dukkan wannan akwai hukumce da suka ta'allaka da wannan idan ka shigo makka me ya kamata ai idan me ya kamata ka shigo ka'aba ma idan ka shigo ya kamata kai da abin da ya kamata ka shine abin da wannan babin zai karantar da mu malike cewa an Anas bin Malik an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu da Allah ta karta bata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsida da aminci Allah ta karta bata a gare sa dakhala makkata kai ba mu yi bayani ba ya halatta a ci su ko ba a ci su ba bayani ne mai muhimmanci ko a yi shigo sannan a shiga a cikin wanga jayyid ya halatta a ci wa'annan ko bai halatta a ci su ba musamman gahiya da muka sharo mu da kuma kusu da abin da ya kama da haka wannan shine akai tsaye dai zan ba mu kaida wanda ita zamu gane dabbobin da suka halatta a ciki da wanda bai halatta a ciki ba idan ka rike wannan kaidar ka hutar da kanka zaka iya zanu makan kai kadai shine asali hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malumai suka maida shi a matsayin kaida suke cewa kullu dhinabin min as-siba'i fa akluhu haramun dukkan abun da yake da zaga na daga cikin dabbobi to cin sa haramun ne me zaga su ne wannan haƙoran na gaba kusu yana da su ko bai da haƙoran nan dabi na nan yana da su gahiya tana da su ko bata da tana da su kenan sun shiga a cikin mi a cikin haramun ne a ci su mun gane ko idan ka rike wannan kaidar zaka san sauran su kare su kura da abin da ya kama da haka jayyid aha to mu zo ita ma hankaka ita ma ya halatta a ci ta ko ba a ci ta ba tunda ita ba dabba bace tsuntsuwa ce to shi ma na tsuntsaye akwai ka'ida shi ma gaban hadisin ne sai manzo Allah yake cewa wa dhi makhlabin min at-tayr ma'ana kullu dhi makhlabin min at-tayr fa akluhu haramun dukkan me yake da suna dabba dukkan tsuntsun da yake da me ake ce musu akai wa wannan akai hu wanda har suna lankwasowa haka mun gane ko su ne makhlab ke dukkan tsuntsun da yake da wannan to cin sa haramun ne an gane da kyau ko kina akai tsaye hankaka tana shiga ko ba ta shiga tana shiga shahu yana shiga tantabara ba ta shiga a ciki mun gane ko kuma a asali dan me yasa ake ce mishi makhlab dan saboda suna sabtar abubuwa ne da shi da wannan abun gakin mun gane ko to kun ga me yake da suna tantabara ko tana da wannan bata yin shi mun gane ko balle ma bata da irin wannan wanda dai aka sani a asali shine wannan kenan aha jayyid wannan hadisi yana da bayani sosai kuma hadisi ne mai muhimmanci sosai a ƙarshen sa akwai wani tarihi mai tsawo wanda in muka ce mu shiga ba za mu yi san masa fassara wadda ta dace da shi ba samu dakata anan kenan insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuma kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi